Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 11 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma tasharar Alpha Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com jama'a barkanku da warhaka baba ya kuma kiri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an buƙaci hukumomi iyaye da sauran masu ruwa da tsaki da su mutunta yancin iya mata wurin ba su ingantaccen ilimi kuma akan wannan batu ne na ranar iya mata a duniya zamu nemi ku kira ku ba da ra'ayoyinku akan ko ana samun nasara a kokarin da ake yi na mutunta yancin mata musamman ma wurin ba su ilimi daidai wa daidai da maza muna kuma da rahoto akan mataki da gwamnatin Kaduna ke niyyar dauka don maido da darajar ilimi a jihar bayan ta gano kimanin malaman primary sama da 21,000 ba su da kwarewar koyarwa akwai kuma labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai kun sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugabannin addinan Najeriya biyu waɗanda suke kula da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a Najeriya suna daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi akan hanyoyin magance rikice-rikice musamman na addini a jami'ar Gajamada dake ƙasar Indonesia Shugabannin addinan da suka hada da Pastor James Wuye da Imam Muhammad Nurain Ashafa jiya talata suka yi jawabi a jami'ar Yogyakarta dake yankin tsakiyar Java a ƙasar ta Indonesia akan abubuwan da suka fuskanta a kokarin su na warware rikicin addini a Najeriya daruruwan mutane suka halarci taron yawancin su dalibai da wakilai daga kungiyoyin addinai daban-daban dan su ji yadda rikicin shekarar 1990 ya shafi malaman guda biyu a Najeriya rikicin da yayi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2000 yayin da kuma aka kona daruruwan masallatai da coci-coci kurmus Pastor Wuye yayi magana akan bala'in da ya fuskanta a matsayin sa na shugaban wata kungiyar ƴan bindiga Kristoci yace wasu ƴan bindiga musulmi suka yanke masa hannuwa a lokacin rikicin Wuye yace a matsayin sa na Krista ya gane cewa bai kamata a ce an yi amfani da addini a matsayin dalilin shiga yaki ba Shi kuma Imam Ashafa wanda ƴan bindiga Kristoci suka kashe masa malami yayi magana akan koyarwa addinin musulunci mai cewa addinin ka naka ne ni kuma nawa nawa ne
Sabbin bayanai akan musayar wuta da aka yi a kudu maso yammacin jihar wato Niger kenan har sojojin Amurka guda hudu suka rasa rayukansu na nuna cewa tayu mazauna kauyen ne suka taka sun taka rawa a wannan hari da aka kai Dakarun Amurka na musamman sun kammala wata ganawa kenan da shugabannin kauyen suna takawa zuwa motocinsu aka kai musu wannan harin a cewar wani jami'i wanda ya magana da muryar Amurka amma ya ce a saka sunansa tunda yake har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan batu sojojin sun ce an kai lokaci mai tsawo ana ganawar wasu ma suna kyauce zaton cewa da gangan ne ƴan garin suka ki bari sojojin su bar garin da wuri a cewar wani jami'i a yau Laraba harin da aka kai a ranar 4 ga watan wannan watan Oktoba akan dakarun Amurka da na Niger ya faru ne a kusa da kauyen Tongutongo dake yankin Tilibiri a cewar ma'aikatar tsaro na Niger Niger ta ce an kashe jami'an tsaro guda 4 a harin da aka kan tare da raunata wasu wasu sojojin Amurka sun sami raunuka kuma an dauke su da jirgin sama zuwa kasar Jamus don a yi musu jinya
kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC hukumar zaben kasar Kenya ta faɗa yau Laraba cewa duk mutane 8 da suka tsaya takara a zaben da aka yi a watan Agusta waɗanda daga baya kotun kolin kasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira IEBC a takaice ta ce har yanzu dan takarar babbar jam'iyyar Adawa Raila Odinga na kan takardar zabe tunda bai bada wasikar janyewa daga zaben ba a hukumance duk da cewa ya sanar da niyyar yin hakan jiya talata dabban masu zanga-zanga sun dunguma kan tituna yau Laraba a birnin Nairobi kwana ɗaya bayan da Odinga ya sanar da cewa ba zai tsaya wato ba zai tsaya zaben fidda gwanin da za a yi ba.
Ana sa ran nan da ƴan kwanaki shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da cewa ba zai ci gaba ko da amincewa da yarjejeniyar shirin makaman nuclear da Iran ba wanda aka cima ta shekarar 2015 ba. Hakan zai ba ƴan majalisar dokokin ƙasar kwanaki 60 su yanke shawara akan ko Amurka za ta kakaba wa Iran takunkumi ko a'a. Bisa doka, shugaba Trump na da lokaci da ya zuwa ranar 15 ga wannan watan Oktoba don ya yanke wannan shawara, amma wata majiya daga Fadar White House ta ce ta yi shugaban ma yanke wannan shawara kafin wannan lokacin. A jiya Talata, sakatariyar yada labarai a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Trump ya yanke shawara akan Iran. Ya yanke shawara akan Iran kuma yana son ya tabbatar da cewa Amurka ta fidda manufofinta da dama. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. Malaman primary sama da 21 ko kuma yawan su ya kai 21,780 cikin malamai na primary 33 suka zauna rubuta jarrabawa irin wadda ɗaliban aji hudu na primary suke zanawa suka faɗi walwas a cewar gwamnatin jihar. Wannan sakamakon da ya fito ne a bakin gwamnan jihar Malam Nasiru Al-Rufai a lokacin da yake ganawa da wata tawagar Bankin Duniya. Gwamnan ya ce yana kokarin maido da darajar ilimi a jihar. Wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi hira da babban sakataren ilimi na jihar a cikin rahoto da ta aiko mana.
Ɗaukan malaman makaranta a da kafin zo wannan gwamnatin ya zamanto an bar shi ne a sake yadda kowa ma na iya shigowa a ɗauke shi a da kenan kafin zo wannan gwamnatin. Ba da la'akari da cewa ya cancanta ya koyar ko bai cancanta ba. Akwai National Open University da aka ba ta alhakin ta duba irin ingancin malaman nan namu da ke jihar Kaduna. To ciki kididdigan da suka yi sun gane cewa har a wannan lokacin akwai malamai wajen 10,000 ba su da certificate na NCE din balantana masu koyar. So ba abu ne da ya zamanto ya taso dare ɗaya ba, sai ya zamanto bayan wata 6 da wancan jarabawa aka zo aka yi wannan jaraba ta biyu. Cikin kashi 100 akwai malamai kashi 34 cikin su sun sami maki 72.5 abin da ya sama.
Kun yi zargi tun farko cewa malaman nan an dauke su ne saboda siyasa. To me ya bambanta naku tsarin nan da kuke bi yanzu da tsarin na baya da zamu ce ba siyasa bace?
Abin da ya bambanta wannan tsarin shine duk wani malami da zai shigo yanzu sai an mai test a rubuce kuma sai an mai oral interview. Ba wai kawai saboda ni dan gatan wani bane, ina da alaka da wani.
Dama gwamnati tana shirin maye gurbin waɗannan malaman wanda igiyar aikin su yake lilo da sabbin jini kamar yanda ce kuma inda suke da cikakken takardu. So kenan wannan yana daga cikin yunkurin da take yi na cewa bar ta kakkaba tsofaffi dan ta samu sababbi.
Ba maganin kakkaba bane, a fahimta ilimin primary ilimi ne mai mahimmanci mai nagarta wanda kuma ya kamata a ce ya sami ginshiki da foundation mai kyau. Don haka dai da za ka yi ka inganta wannan harka ta ilimi na mataki na farko ya kamata a yi.
Na tuntuɓi iyaye domin jin ta bakin su a game da wannan sakamako.
Yaran mu an riga da batan su lokaci kuma sai dai hakuri, amma kuma muna gona godiya bisa kan yadda muka yaje su domin muka cewa yaran sun samu alhin cikakken ilimi.
A wurare da dama da muka yi karatu a duniya wato mun tabbatar cewa ana samun malamai ne jajirtattu a zuba su a primary school, saboda idan aka ba su foundation mai kyau yara suna ƙanana babu shakka gaban in sun je secondary school abubuwa su ne mai kyau.
Duk da cewa da tuntuɓi bangaren NUT wato ƙungiyar malamai ta jihar, amma duk ƙoƙarin da na yi ban samu wakili daga gare su ba. Binta Ibrahim, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
To madalla a gaida Binta Ibrahim. An buƙaci iyaye da sauran masu ruwa da tsaki da su mutunta 'yancin ɗiya mata wurin ba su ingantacce ilimi wanda zai kyautata rayuwarsu. A bikin ranar ɗiya mata a duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ƙungiyar Girls Brigade na reshen jihar Plateau ta gudanar, Masu ruwa da tsaki sun ce baiwa yaya mata ilimi shine gimshikin samar da ƴan ƙasa na gari. Ga Zainab Babaji daga jihar Plateau din da bayani.
Shugabar makarantar sakandaren gwaji na ƴan mata dake garin Mr. Allen a nan jihar Plateau, Malama Mairoje Kada, tace yara mata suna fuskantar matsaloli da dama da suka hada da auren dole, rashin ilimi da kiwon lafiya da matsalancin talauci.
Uba wani lokaci zai gundace ya sa ɗa namiji a makaranta fiye da ƴa ta bace. To wani lokaci ma muka duma aladunmu a Afrika sun yadda da cewa mace ita ta tafi aure ne. Banda batun aladu akan yi tunani cewa ilimin ƴa mace yana kare a gidan mijinta ne. Akwai ƴa ta Fulani da muka yi first speech and prize giving day, ita ta ci best in mathematics. Karatun ƴa mace ta zama daidai da na maza, kara rena yancin mace. Saboda haka ƴan matanmu nan akwai hikima da Allah ya ba kowa, saboda haka a bai ƴa mace ta yi makaranta.
Kididdiga na nuni da cewa yara mata fiye da miliyan 75 ne a fadin duniya ke fama da rashin ilimin zamani, yayin da daukan ciki da haihuwa ke sanadin rasa rayukan ƴan mata masu shekaru 15 zuwa 19 a kasashe masu raunin arziki. Kwamishinan kungiyar Girls Brigade a nan jihar Plateau, Madam Vo Beatrice Choji, tace manufar ranar ƴan mata ta duniyar shine a fahimtar da yara mata irin martabar da suke da shi.
A nan muka koya musu da cewa abin da zai taimake su da za su inganta rayuwansu kaman a Girls Brigade, muna da abubuwa da yawa da muka koya musu. Akwai motsa jiki, akwai ilimi, to a cikin wannan ilimi akwai abubuwa dafe-dafe da sauransu da za su taimake su da ba za su yi zaman lalaci ba.
Na kuma ji ta bakin wasu ƴan matan don jin me suka koya a taron.
Suna na fisarna, yau na sanyewe ya kamata mu yi karatu, ko ana ce me za ku yi karatu da shi, za ku je ku zauna kicin ne ku yi mamazanku da kwa, amma yau na sanwe karyansu.
Rabi Isa, na koya cewa mutum ya yi aure kafin lokacin shi ya zo, wannan bai da amfani. Mutum ya je ya saya da wani daban a waje, wannan ma bai da amfani, yana zubar da ƴancin mace.
Taken bikin ranar ɗiya mace na wannan shekara shine abinda matashiya za ta iya yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na yammaci ko kuma rana kenan a nan Washington DC. Yanzu ne muke neman ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara a kokari da ake yi wurin mutunta ƴancin mata, musamman ma wurin ba su ilimi daidai da maza. Amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar bisa inji.
Obana dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji dadi ba. Ubanna ga yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da shaba baba ne, wani nan banda sana'a baba ne. Hanna sauka da bindiga baba ne, nayi kwace da shaka baba ne. Yau na shagiya da shaba baba ne, wani nan banda sana'a baba ne.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To muna da kira daga Yobe. Wane ne a Yobe?
Mamman jene mai agogo buduwa.
To malam mamman, bismillah.
Yawwa, ana bayani a kan shugaban ilimi na mata ba?
Eh, da ma rayuwarsu ga baki ɗaya.
Yawwa, alhamdulillah. Wannan bayani da ake a kan shugaban mata na da ilimin mata da rayuwarsu. to gaskiya wannan abu yana da kyau dan ita tarbiya da kake gani daga uwa take fashi da haka su ƴan mata da kake gani rayuwarsu din da ilimi din shine yake kawo su gaba ko da aihuwa suka yi ƴaƴan da suka taso a garkayin su za su tsaya da ilimi da tarbiya ta gari
to mun gode kwarai da gaske malam mamman bari mu je kuma jihar Niger wani ne a Niger
kuna tare da Yunusa Tanko ne daga Bani Mbaka a karamin hukuma gora dake jihar Niger
to malam Yunusa Tanko bismillah
to da farko wannan rana yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga ƴaƴa mata amma da farko abin da ya kamata a yi shi an yaki talauci ba komai yasa ƴaƴa mata wurin
kai mai da shi malam Yunusa Tanko daga Niger zaka iya dawowa amma bari mu je Kaduna wani ne a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh babu ya kuma kare barka da aiki
yawa Alhaji Musa Garo
ya alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Nigeria to alhamdulillah gaskiya al'amari ni abin da nake dubawa kamar mu anan yankunan namu kamar arewacin Nigeria tsakani da Allah in je irin wa'annan ranaku suna zuwa to mata gaskiya al'amari ba a maganar maganar su saboda yanzu abin da zai baka mamaki mali a kowo idan muka dauka za ka ga duk irin abubuwan da yake hatta idan mutum yana da ƴaƴa mata baya tunanin cewa ilmantar da su yafi muhimmanci akan ilmantar da ɗan namiji dan haka gaskiya al'amari irin wannan ya kamata dole mu ce an canja dan haka mu abin da muke fata kamar inda addini ya tsara cewa ka ilmantar da mace guda ɗaya ta ilmantar da al'umma ne da yawa to ya kamata al'umma su canza shawara a dan a cigaba da ilmantar da ƴaƴa mata kuma a kula mutunta su a san darajar su kace ne muka fatan alkariya ta shi lafiya Alhaji
nagode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar ta Kaduna waye mutum na biyu a Kaduna
to Alhaji Musa Garo a sauka lafiya ba bai ku mai
Murtala to yawa yawa
sunana Murtala ina kira daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya
yawa malam Murtala muna saurin ka
to gaskiya bima ra'ayina ba zai sha bamban da na Alhaji Musa Garo ba shine cewa kaga dama duk musulmi ya san cewa addini ya ba shi dama yace kowa ya je neman ilimi bai bambance mace ko namiji ba kaga ba mace darajar ta kuma aka zo aka ce ita uwa uwa ita makaranta ne gaba daya domin uwa in ta ilimi ƴaƴan za ta yi fa'a ga sun taso da ilimi a gida tana koya musu kafin ma a sa su a makaranta to muna ƙara kira al'umman mu a ba mata ƴancin su wanda addini ya ba su kuma a ba su ilimi shine kawai za a ƙara samun ci gaba da arzikin cikin al'umma da fatan za a tashi lafiya
to mun gode malam Murtala bari mu je kwanta gura wane ne a kwanta gura
baba Yakubu makeri kana magana da injiniya mai gero makeri lulu kwanta gura jihar Niger
to malam injiniya bismillah
wato gaskiya ilimin mata na da amfani saboda nan ne farkon makaranta ya dace a ba mata haƙƙin ilimi saboda in yaro ya tashi maman shi tana da ilimi ta sa abin da ke zai yaro ya tashi lahiya ko zai je makaranta gaba to iko a dai ne za a yi dan haka ba mata muhimmanci ilimi a amfani tsakani da Allah
to mun gode kwarai da gaske wato injiniya daga Kwanta Gora ga wani kuma kira daga Plateau wane ne a jihar Plateau
to wabe ku muke ri barka da lasariya
yawa
kana magana da Awal Hudu daga cikin garin Bukur jihar Plateau Nigeria
to malam Awal
a hakika ilimin ƴaƴa mata ya taɓarɓare musamman a kididdiga sun nuna a jihohin da ake rikici rigingime musamman arewa ta gabas kamar Borno da Yobe da kuma kudancin Sudan an nuna cewa mata da yawa ba sa zuwa makaranta saboda rashin zaman lafiya da yake aukuwa a wannan yanki ya kamata gwamnati ta shigo ciki ta samar ma makaranta guraren nan tsaro ta samar mu da makaranta guraren yan gudun hijira su samu ingantattun karatu domin mata su ne iyayen al'umma na gode daga Awal Hudu cikin garin Bukur jihar Plateau Nigeria
to mun gode malam Awal Hudu bari mu je jihar Taraba wane ne a Taraba amma alaikum salam ina su da malamin malam na Taraba zaka iya tsayuwa sosai saboda layinka da alamar akwai tangarda bari mu dauki wani daga Benue sai mu baka dama kai ka shirya wani ne a Benue
Muhammadu Awal Umaru daga tsarin hukuma kasuna na jihar Benue
to bismillah
to tunawa da maganan rayuwar yara mata da iliminsu yana da kyau kware da gaske. Mun da muke nan a jihar Benue. Yanzu yara mu ni kai nan nake magana da kai yanzu. Ta'ana sun gama primary school. Saboda rakin abin da zaka kai yaro ka domin shi makaranta na gaba da primary school yanzu kanta a jihar Benue. Dai ike da abin da ake biya ma wanda yake wato ta makaranta ma na kuɗi haka suke kafa yanzu kamar nursery school wanda yake garin Katsina Ala akan biya ma yaro school fees sa ₦6,500 to haka secondary school na gwamnati ta kanta ita ma haka ₦6,500 so ni na duba na gani irin waɗannan abubuwan duk abin da ga gwamnati ne domin ba ta taimakawa talakawa ya kamata ce wannan secondary school din nan na makaranta primary school kan ga primary school kan secondary ya zama na cewa ya zama kyauta da talaka
to mun gode kwarai da gaske Mallam Muhammad Awal Umar bare mu je daga Nasara ina jin kai bayanin ka wani ne a Nasara
assalamu alaikum
amma alaikum assalam Mallam Nasara
kuda kana tare da mun sauraron ku yau da kullum ne wato ni ne Suleiman Abdullahi daga angon Mangoro a karamar hukumar Wamba a jihar Nasarawa
to Mallam Suleiman Abdullahi bismillah
gaskiya maudu'in da aka bamu yau ko da yake majalisar dinkin duniya ne ta keɓe wannan rana a matsayin ranar yan mata ko a matsayin mata iyayenmu zamu ce gaskiya wannan ranar na farin ciki da shi ya kamata mata kuma gaskiya a dawo ma mata da haƙƙinsu gaskiya ana yawan takura ma mata gaskiya duk abin da ake abin da ba daidai ba za a ga mata ne aka fi sa gaskiya gaskiya wannan abu ya kamata a dawo ma mata da yanki
to mun gode kwarai da gaske Mallam Suleiman da fatan wannan ne zai zama kiran mu na ƙarshe mun gode muku to yanzu kuma lokaci ne zamu kawo labarai a takaice
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin ne da wasan ligin cikin gida Edwana Stars ta tare daram da kau a saman ligin da nasara da ta samu da ci 4-1 akan Bolga Stars a mako na 28 na Ghana Premier League haka Hassan Oko da ke bin sawun ta ita ma ta yi nasara akan Bismillah Duas da ci 2-1 wannan nasara ya ba Hassan Oko wata damar inganta ratar da ke tsakanin ta da Azanti Kotoko har da maki 7 domin ita Kotoko Bechim United tana mata tsallo ɗaya ne a raganta nasarar da Bechim United ta samu akan Kotoko ya bari ta samu wani irin sa'ida daga sashin waɗanda za su ainihin tattara komason su kuma ƙasa maki 4 ya rabata da wannan layi a Cape Coast Great Olympics ta bada mamaki da ci 1 da nema akan Elmina Sharks sai Liberty Professionals da ta zazzagawa Berkum Chelsea kwallaye 4-2 Wafa FC ta yi wa All Stars ci 1-1 har 3 babu amshi a Sega Coffee Park Ashanti Gold kuwa biyu tama Youth tana nema Midiyama FC kuwa Alatila ta durƙusawa Inter Allies da ta zazzaga mata kwallaye 2 da ta saura tana nema a Elwak Stadium a gasancin kofin duniya na matasa ƙasa da shekaru 17 kuwa India ƙasar Amurka ta lallasa Ghana da ci 1 mai ban haushi Colombia ta doke India da ci 2-1 bayan ta sha da kyar a wasan ta na farko ƙasar Mali ta farfado a rukunin su na ba ta yi wa Turkiya kace-kace domin kwallaye 3 ta zura ragar Turkiyar babu amshi a wasan jiya Spaniya 4 Niger na nema sai Brazil da ta lallasa Korea ta arewa da ci 2 da nema a gobe in Allah ya kai rai Ghana za ta kara da kasar India da haka muka iso karshen labarin wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
yanzu kuma ga shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka ba shakka Amurka ta damu kwarai da gaske da irin hukuncin daurin shekaru 2 da aka yi wa shugaban Crimea Tatar shugaban Ilmi Umarov a Rasha bayan ta mamaye Crimea shi dai Mr. Umarov an yanke masa hukunci ne saboda matsayin da ya dauka akan kokarin mamaye Crimea da kasar Russia ke yi kuma sai aka yanke masa hukunci mai tsanani wanda ma yake fiye da abinda mai gabatar da kara game da wannan shari'an ta mamaye Crimea ya nema a yi wannan ba karamin cin zarafi bane da take hakkin bil'adama inji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ciki ko hadda daurin talala da aka yi masa na tsawon makonni da sunan ai masa jinyan ciwar mahaukata a cikin shekarar 2016 kungiyar nan ta Human Rights Watch ta yi Allah wadare da wannan daurin talalan da aka yi masa tana cewa wannan take hakkin sa ne da yake magana salin da ake yanke masa hukunci Umarov Ilmi Unyerov ya ce wannan hukuncin ba komai bane illa kawai a kuntuta waɗanda suke su kallamirin wannan yunkuri na mamaya don haka ya lashi takobin ganin sai ya dauka kara har zuwa kotun duniya ta kasa da kasa Leon Umarov Nikola Polozov ya ce yana tababan tsarin gidan hursunan kasar Russia wanda bai iya baiwa Umarov din kulawa da yake bukata domin ko yana fama da cutar makirkirtan jiki da cutar sugar da kuma cutar zuciya kungiyar tarayyar turai ta kira hukuncin na Umarov a babban take hakkin sa kuma hakan ya zame wani misali na tursasawa ga al'ummar Crimea ta da nuna wa asali cewa yancin bil'adama a wannan wuri nazirin Crimea na ƙara sukurkucewa haka ita ma gwamnatin kasar Ukraine ta yi Allah wadare da wannan hukuncin tana cewa ba komai cikin sa sai tsakuran siyasa tare da take hakkin shi Umarov din Umarov Ilmi Yerov shine mataimakin shugaban majalis wata majalisa dake wakiltan zababbun wakilai a al'ummar Crimea kuma tun daga wannan lokaci da aka zabe shi yake su kallamirin yunkurin ta kasar Russia da take yi na mamaye yankin na Crimea wannan hukuncin na Umarov Ilmi Yerov ya zo daidai da irin wanda aka yanke a ranar 10 ga watan Satumba akan mukaddashin shugaban hukumar Crimea Tata Majlis wato Aktem Chihoz haka ma a ranar 22 ga watan na Satumba aka yanke irin wannan hukunci ga mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon Free Europe wato Mykola Shemena Amurka ta yi kira ga kasar Russia da ta gaggauta ganin ta saki Umarov Ilmi en Europe tare da cire duk wani hukunci a kansa domin ko Crimea har kwanan gobe tana matsayin bangaren kasar Ukraine ne kuma Amurka na ci gaba da mara wa diyaucin kasar Ukraine baya a matsayin kasa mai cin yancin gashin kanta sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
yanzu kuma sai labarai a takaice
Kace shugabannin addinan Najeriya biyu waɗanda suke kula da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a Najeriya suna daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi akan hanyoyin magance rikice-rikice musamman na addini a jami'ar Gajamada dake kasar Indonesia shugabannin addinan da suka hada da Pastor James Mowelwi da Imam Muhammad Nuraini Ashafa jiya talata suka yi jawabi a jami'ar Yogyakarta dake yankin tsakiyar Java a kasar Indonesia akan abubuwan da suka fuskanta a kokarin su na warware rikicin addini a Najeriya sabon bayanai akan musayar wutar da aka yi a kudu maso yammacin Niger har sojojin Amurka guda hudu suka rasa rayukansu na nuna cewa ta yiwu mazauna ƙauyen sun taka rawa a haran Dakaran Amurka na musamman sun kammala wata ganawa kenan da shugabannin ƙauyen suna takawa zuwa motocin su aka kai masa hari a cewar wani jami'i wanda yayi magana da murya Amurka amma ya ce a saka ya sunan sa tunda har yanzu ana kan gudanar da bincike sojoji sun ce an kai lokaci mai tsawo ana ganawar wasu ma na kyautar zaton cewa da gangan ƴan garin suka kiban barin sojojin su bar garin da wuri a cewar wani jami'i yau Laraba
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin wato Maryam Dauda wacce ta taimaka min muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umurni Julie Grisham da injiniyan mu na wannan daren wato Mr. Kaw Baba Yakub mai kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya kuma Allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin